الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammaci ne na ranar Laraba da ke daidai da 20 ga watan Rabi'ul Awwal Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 23 ga watan February shekara ta 2011 wannan shine kasar da 14 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Tadwinus Sunnah Nash'atuhu وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري ولف الدكتور محمد ابن مطر الزهراني الله مدوقكين سركي غافر تامشي idan jama'a basu manta ba mun tattauno masaloli masu dimbin yawa dangane da irin kwazo da kuma matakai wanda ainihin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka dauka dangane da karewa da yadawa da kuma karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tare da bata kariya da gurgurdan yadda zamani ainihin ya juya duk wannan fadakarwa ce ake wa musulmin yau ahlus sunnan yau akan cewa in ya zama daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa zamanin sahabbai da tabi'ai an samu juyin juya hali na yanayi wanda ya hukunta juyin juya hali na salon karantarwa ko to yaushe kake tunanin daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa yau kuma kace wai har yanzu musulmi suna nan a yadda suke ko kun fahimta sahabbai da tabi'ai sun fahimci yanayi ya canza daga zamanin annabi zuwa zamanin su shekara nawa ne duka karni daya ne an shiga na biyu ne sun fahimci al'umma sun canza dan haka suka dauki salo na canji ko haka ya dace kai tunanin bayan shekara 1400 kuma har yanzu ana nan a zamanin farko na annabi ba ku fahimci me nake nufi ba misali sahabban nan muka ji cewa da gurgurdan yadda zamanin su ya canza Abdullahi dan Abbas me yake cewa a da idan aka ce mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mu kada idanuwan mu sai mu mika kunnuwan mu mu kasa kunne mu saurari wannan magana yayin da fitina ta faru shikenan in mutun ya ce annabi ya ce sai mu ce waye malamin ka daga ina zuwa ina to yanzu wannan tambayar ta waye malamin ka me ya kawo ta sauyi na zamani da aka samu saboda ƙarya da aka rinka yi in ya zama ƙarya ta bayyana ta yi ƙarfi a cikin tabi'ai har ana iya yin wa annabi ƙarya saboda a kare ra'ayin Ali ko a kare ra'ayin Muawiya ko a kare ra'ayin Abdullahi dan Zubair ko a kare ra'ayin Aisha za a kirkiri ƙarya a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama me kake tunani a waɗannan zamanna waɗancan suna daga cikin khairun nasi suna daga cikin mutanen da suka fi kowaɗanne mai alheri amma aka ce ga abin da ya faru a cikin wasu daga cikinsu me kake tunani a yanzu da ana tafe ne a cikin zamunan da annabi ya ce sai kuma wani zamun nasu bayyana waɗanda ƙarya da cin amana da damfara za ta yi yawa a cikinsu waɗannan zamunan kenan har duniya ta tashi to dukkanin wani ustazu saboda rashin gogewa sai ka same shi yana da gidadanci da tunanin to ai ya karanta a hadisi kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kaza game da neman ilimi game da malamai game da dalibai idan ya taho yanzu abin da yake sa rai shine me ya samu irin waccan mu'amala da annabi ke wa sahabbai ko zai iya samu idan mutane ba su canza ba idan mutane ba su canza ba to abinda nake so ku fahimta an canza daga zamanin annabi zuwa zamanin tabi'ai ko ba a canza ba to in har an canza baka tunanin canjin da aka samar a yanzu yafi wancan zamanin yanzu a da sahabi da ya fada wa sahabi magana sai ya gamsu da aka taho zamanin tabi'ai shine ƙarya ta fara bayyana sai zama in aka ce annabi ya ce sai su ce waye malamin ka, in kai dan bid'a ne ba za mu karba ba, sai ahlus sunna. Wato sun dauki wani salo wanda babu shi a zamanin annabi, ko haka ne? Amma me ya kai su daukar salon haka siddan ne? To abin da ya kamata yanzu dalibai su natsu su ga, in ka je ka karanto wasu hadisai sun faɗi falalar ziyara gashi sai ka taso tun daga Maiduguri ko Sokoto ko Katsina ko Gombe, sai ka ce ka zo za ka kawo ziyara, in ka zo sai ka gaba a karbe ka, ba sai ka ce ashe ma ƙarya ne ba sa aiki da hadisi. A'a, da sai kai tunanin a zamanin da annabi ya faɗi hadisi zuwa yanzu al'umma sun canza ko suna nan a yadda suke? To tunda sun canza, kakkasa rai za ka samu mu'amala irin wadda ka saba gani a cikin hadisi. Kun fahimta yanzu? Kun fahimci me nake so in ce? To kenan, ashe a waɗannan zamuna wadda ƙarya da damfara da cin amana da a hau kan mimbarin musulmi a yi ƙarya ta yawa, ashe a waɗannan zamuna babu shakka akwai buƙatar malaman hadisi da ɗaliban sunna su ɗauki salo iri-iri na yaɗa sunna da kare ta da yaɗa ta da tsare ta da makamantan haka. Kashe ka kunna ne. To Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don haka jama'a kun ji kenan, ya kamata kowa ya san cewa a duk inda ya samu kanshi da kuma duk yanayin mutanen da ya samu kanshi a cikin su da zamanin da ya samu kanshi a ciki, wajibi ne ya dubi wani irin yare, wani irin salo, ta wani irin fage zai yi rubutu ko zai sanya a cassette, cassette din ya zama wani iri da gwargwadon nau'in mutanen da suke sauraren shi, da gwargwadon haka ya kamata yi don a yaɗa wannan sunna a tsare ta domin ta isa zuwa ga al'ummar da za su biyo bayan ku, su ma kuma su tashi su yi tasu hidimar da gwargwadon halin da suka samu kansu, da gwargwadon irin mutanen da suka samu kansu, da gwargwadon yadda bid'a ta ɓarko musu, da kuma irin yadda ta ɓarko musu ɗin, da kuma da ta ɓarko wani irin ainihin yanayi ne ta haifar na juyin juya hali. Na fata an gane wannan. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Saboda haka malam yake cewa salisan, sai abu na uku da zamu tattauna a ƙarƙashin wannan ainihin wato mas'ala, daga cikin mas'alolin uslubin yaɗa sunna da kare ta da tattara ta da kuma tsare ta da ainihin wato su tabi'ai suka yi. Ar-rihlatu fi talabil hadisi, yawo domin neman hadisi, tafiya domin neman hadisi, a yi takanas a tashi tun daga birnin Kabi a tafi har zuwa Gombe ba dan komi ba, sai dan me? Sai dan tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waɗannan abubuwan akwai su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba su yi kamari sun bayyana ba sai da aka samu kai a wani yanayi. Ko kun fahimta jama'a? To ashe kenan, da gwargwadon yadda aka samu kai a yanayi, sai a raye wani abu wanda da ba rayayye bane, sai a bada muhimmancin wani abu wanda da muhimmancin shi bai kai haka ba, sai a tado da wani abu wanda da gaba ɗaya babu shi. Wannan rihla jama'a, tafiya ta kanas domin neman hadisi, tana daga cikin wani salo wanda malaman sahabbai da tabi'ai suka raya suka baiwa ƙarfi a zamunan su domin kare ita sunna din. Allah yace sabaqal qawlu 'inda al-kalami 'an makanati as-sunnah fi al-islam, magana ta gabata a lokacin da muka zo muna tattaunawa game da matsayin sunna a musulunci. A san da muka zo muna tattaunawa game da matsayin sunna a musulunci, bayani ya gabata bi anna sunnata wahyu, cewa ita sunna dai wahayi ce, min Allah, wahayi ne daga Allah. Wa anna hal mubayyina lima ashkala min kitabillahi, kuma ita sunna ita ce ke bayyana abin da ya rikice na daga ainihin littafin Allah. Falamma kanat lis sunnati hadhihi al makana, to yayin da ya zama sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da wannan matsayi, aulaha salafu ghayat ihtimamihim, sai malaman farko suka bata matukar bada muhimmancin su. وبذلوا من اجل جمع الحديث واسانيده كل ما في وسعهم suka gabatar da dukkanin iya abin da yake kwazon su ne wajen tattara hadisi da kuma isnadodin hadisi hatta rahalul masafat har sai da suka yi tafiya tafiyoyi masu yawa alba'ida masu nisa ala bu'di shuqqa wadanda suke da nisa mai dauke da wahala wa idhamil mashaqqa da kuma girman tsanani talaban lil hadisi domin neman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa bahsan an asanidihi da kuma bincike game da isnadojin shi wani lokacin tafiya za su yi ta ne domin neman hadisi ku kiyaye babu hadisin wani lokacin kuma akwai hadisin amma isnadin bai gamsar da su ba sai su ce bari su je su nemo isnadin da ya gamsar da su wani lokacin akwai hadisin akwai isnadin da ya gamsar da su amma matsalar ita ce suna son su ƙara samar wa hadisin wasu isnadodin malam zai zo yi mana bayani asbabur rihila amma nan ina son ne in dan ƙara mana sharhin waɗannan abubuwa me yasa suke wannan rihila din za mu zo mu ji insha Allah amma dai anan a dunkula abin da yake ce maka sun share dogayen tafiya masu tsanani da kunci da wahalhalun tafiye-tafiye domin neman hadisi da kuma ainihin bincike game da isnadi wadhalika imtithalan liqawlihi ta'ala sun yi haka ne domin bin magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun ina ma da a samu wasu yanki daga cikin al'ummar musulmi su ainihin wato liyatafaqahu fid-dini su tafi domin su nemo fahimta addini walyunziru qaumahum idha raja'u sannan su gargadi mutanansu su gargadi sojojinsu idan su sojojin suka dawo daga jihadi ilaihim la'allahum yahdharuna domin waɗannan sojoji su ma su kiyaye dokoki kamar yadda mazaunan gida masu ilimi suke ainihin kiyaye dokoki abinda wannan ayar take bayyanawa a wannan gurin shine musulmi a samu wasu daga cikinsu su fita su tafi su nemo ilimi su zo su zauna domin karantarwa waɗancan sojoji da suka fita jihadi da waɗancan da suka tafi fatauci da waɗanda suka yi tafiye-tafiye domin wasu al'amura na yaɗa da'awa ɗin in suka dawo gida sai su zo su samu waɗannan sun je sun tattaro ilimi su kuma sai su karantar da su sai ya zama kamar yadda waɗannan da suka je suka tattaro ilimin suke bin dokokin Allah suke tsara dokokin Allah su ma waɗancan sai su dawo sai su tsara dokokin Allah domin barkaci yanzu ka ɗauki cewa a ɗau ɗaya daga cikin ɗaliban darul hadisi a kai shi Katsina ya karanta shekara biyu kuna jin in ya dawo zai kasance yana da matsayin ilimin da sauran ɗalibai da suka zauna suke da shi ashe kenan shi kanshi yana buƙatar in ya dawo a zauna a ci gaba da karantar da shi akwai wanda tare muka fara koyan hadisi da shi amma da muka haɗu a Makka wata shekara gaba ɗaya sai na ga ya su kurkuce gaba ɗaya ya su kurkuce amma kuma wallahi yana can ne an aje shi a ƙasar Katsina yau shekara 30 da wani abu yana can yana karantarwa mun fara koyo kenan aka ce ana buƙatar malamai a gari kaza a gari kaza da aka zo sai aka dubi suwaye zakakurai wa na zo sai aka ce yana can shine malamin su shine limamin su shine mai in fact shine imamul mufti na ma to amma yanzu koda bulugul marami din nan ba zai karantar da shi a bisa yadda ya kamata ya karantar da shi ba sai irin wancan karatun wancan outdated karatun wanda ba shi da birki ba shi da clutch ma'ana kenan duk lokacin da kuka tafi kasuwanci kuka tafi fatauci kuka tafi tafiyayya in ka dawo kana buƙatar a karantar da kai dan kamar yadda mazauna gida ke bin doka kai ma ka bi doka an ba haka ban haka zo za a rinka samun champagne akwai ɗaliban makarantar na waɗanda sun tafi karatu jami'ar Bayero ko ina ne wasu ma abin mamaki Madina za su tafi karatu amma in suka dawo makarantar nan sai su dawo sai kaga sun zama baki saboda an yi wasu karatutuka waɗanda ba sa nan su can suna fama da karatun syllabus karatun handout nan kuma ana nan ana karatu ne minal jildati ilal jilda dan haka sai ya zama kai ka dawo da karatun syllabus degree kake da shi ko diploma ko masters, waɗannan kuma babu wanda yake da diploma cikin su, amma kuma yana da tsabar ilimin da kai kuma baka da shi, to dan nan ne zaka gane ashe alakar kawo wannan aya a wannan wuri shine su waɗanda ke zauna din su kuma ba zama za su yi ba, za su yawan tattaro ilimin ne. Ko kun fahimta jama'a? Za su yawan tattaro ilimin ne, daga nan ne magana akan rihla za ta zo. Su sun tafi nemo ilimi, wasu sun tafi jihadi, wasu sun tafi nemo kuɗi. Don aka dawo, masu jihadi sun kare mutuncin musulunci, masu kuɗi kuma su kawo abinci da harkokin rayuwa, su kuma waɗannan fa su karantar da karatu, to rayuwa ta yi daidai kenan. Surat At-Tauba aya ta 122, wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan kuma har wa yau za a yi tafiya ta kanas ne domin neman ilimi, domin magana fiyayyen halitta da yake cewa man salaka tariqan yultamasu fihi ilman sahhalallahu, ko man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, wanda di ya bi wata hanya wadda yake neman ilimi ta wannan hanya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar zuwa aljanna saboda waccan hanyar ilimi da ya sauƙaƙe wa kanshi. Wannan hadisi ishara ne akan me? Akan a tashi a sauƙaƙe wa kai hanya a tafi neman ilimi, ko? Wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi a cikin kitabu zikri wa du'a, babu fadli lijtima'i ala tilawati alqur'ani wa ala zikri. Mala yace wa qad kanat ar-rihla fi talab al-hadith min lawazim tariqati al-muhaddithina, haqiqa yawo domin neman hadisi na daga cikin abubuwa waɗanda hanyar malaman hadisi ta tursasa. Duk wanda yake bin hanyar malaman hadisi lallai ne dole ne yayi rihla wa manhajihim, haka tafarkin malaman hadisi ya hukunta haka, fi tahsilil ilmi, domin samo ilimi. Qala al-hafiz ibn al-salah, babban malami ibn al-salah yace wa idha faragha min sama'i al-awali, idan ɗalibi ya gama jin hadisai masu gajerun isnadai, al-isnadul ali shine isnadin da yake kusantar da kai ga annabi da mutanen da ba su da yawa, to in ka gama jin irin waɗannan riwayoyin wal muhimmat, da riwayoyi ko isnadodi masu muhimmanci, masu inganci, mafiya inganci, fi balad ko allati bi baladihi, waɗanda ke garin da ɗalibi yake, falyarhal ila ghairihi, to kuma sai ya fara yawo zuwa ga wani garin domin nemo hadisan da babu a garin. Kun fahimta jama'a? Abin matakin farko, baka tsallake isnadun din da ke garin ku, baka tsallake makarantun da ke garin ku, a'a sai ka dubi makarantun hadisi da ke garin ku, sai ka je ka koyi karatutukan da suke karantawa da malamai daɗaɗɗu na garin suke da su, da isnadodi waɗanda suke taƙaitattu ne, domin kullum shi malamin hadisi da ɗalibin hadisi yana son isnadi ali, isnadin da ya zama gajere kuma ingantacce, da isnadin da za a iya cewa wannan silsila ce zahabiyya. To in ka gama bin malaman garin ku ka tattaro waɗannan, to yanzu kuma sai ka fara tunanin to sai wani gari ne kuma, sai ina ka ga rihla ta zo kenan. Zaka zo ka ji, saboda malaman hadisi suna da tsari. Nake so in yi wannan maganan mai yiwa karatun mu ne ba zai kai kanta ba. In ya zama garin da Allah ya sa aka haife ka ko ka tashi, nan ne garin da duk duniyar ilimi kuma nan take harowa, kenan babu wani gari da yafi naku, baka da bukatar rihla kenan. Dan dama rihla din ba sunna bace sai inda bukata. Dan haka ga Imam Malik bai rihla ba, bai je ko ina ba Imam Malik. Me yasa? Saboda Madina a wannan lokaci ita ce babban birni, ko tana daga cikin manyan birane wanda manyan malaman duniya zuwa suke su taru dan su karantar da sunna, su samu albarka sun karantar da hadisin manzon Allah a garin da manzon Allah ya karantar da hadisin. Saboda haka Imam Malik sai bai bukatu zuwa ga haka ba. Al-Imam Ibn Abdul Barri bai fita daga Maghribul Arabi ba, bai fita daga kasar su ta Maghrib ba. Me yasa? Saboda duk abin da yake bukata a duniyar ilimi akwai a garin su. Ashe kenan, in kun fahimci wannan za ku gane ita rihla din nan da ake magana, ana cewa sai inda bukata ne. Ko kun fahimta jama'a?
to kaga a yanzu saboda fitintinu da suka faru dalibai sun kirkiro kansu wasu mas'aloli masu ban mamaki sai kaga dalibi a garin su akwai hadisai ko akwai riwayoyi ko akwai makarantu ko akwai littattafan da yaje yayi karatun anan shine mishi alkhairi sai kuma yace bari ya tafi wai wani garin wai dan shi bai san a ce wai waɗannan nagarin ma su suka karantar da shi yana ganin aibi ne wai kawai so yake a ganshi shi ma gashi yazo da ilimin shi jama'a kun fahimci wannan wannan ya saba manhaji na malaman hadisi manhajin malaman hadisi shine zaka dubi a garin ku akwai abin da kake bukata eh to ba goninta bane ka tsallake ka tafi wani gari ko kun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka an Yahya ibn Ma'in daga malan Yahya dan Ma'in annahu qala Yahya dan Ma'in yace arba'atun la tu'nasu minhum rushida mutane hudu ba a sa ran a samu natsuwa ta shiriya tattare da su mutane hudu ba a sa ran natsuwa da samun shiriya tattare da su harisud darbi wanda aka sa shi gadin labi wato labi addar hanya wadda ke tsakanin dutse da dutse sai aka ce wane eh tsaya anan ka jira mana nan ko makiya za su bullo ta nan zaka same shi da natsuwa ba zaka same shi da natsuwa ba dan yadda yake duba wannan labi haka yake duba saman dutsen kuma ko za a bullo mai ta nan kun fahimci rashin natsuwar sannan sai wa munadil qadi sai kuma yaran alkali wanda alkali ke aiken shi yaje ainihin domin yayi kaza yana zaune sai alkali ya ce wane eh zo nan can sai a ce dan wanka eh tashi kai mai bulala ka eh kyale shi ka eh tabaka mu wane to sai gaba shi cikin natsuwa sannan sai wabnul muhaddisi sai dan malamin hadisi baka samun natsuwa tattare da shi wannan maganan naso in samo wasu ainihin wato tattaunawa da malam muqbil yayi a cikin wani littafi nashi wallahi almusta'an hayy yanzu hannuna bai kai zuwa ga wannan littafin ba ya tsaya ya tattauna daga manya-manyan malamai su Imam Malik wannan ya zama kusan wata babbar musiba ce a duniyar malaman hadisi da wahala kaga da ko ƴaƴan malaman hadisi suna da natsuwa amma nan ana magana al-aghlab ne in ba haka ba ga Imam Ahmad yana da da Abdullahi Rawul Musnad amma shi ma dubi babban dan shi Salih shi ma bai da natsuwar shi yasa Imam Ahmad ya wanci kalar da shi gefe guda ya tasa Abdullahi a gaba ko kun fahimta to ba a samun natsuwa galibi ga wannan a iyakacin bincike wallahi ba za ka iya gane menene hakikanin abu ba sai ni ne nake zaton galibi shine malaman hadisi suna dukufa da ainihin wannan mihna wannan harka ta binciken hadisi wadda take da wahala sakamakon haka galibi sai su ihmalin musamman ƴaƴan farko saboda halatu talab lokacin farkon neman ilimi dalibin hadisi musamman yakan jarabtu wadda kan mantar da shi ya sanya riga a baibai ta kan mantar da shi ya karya ko bai karya ba dan haka a irin wannan lokacin a iya fahimtar da nake cewa ni nake da ita ba na karanto wani wurin bane sai ga galibi sun yi watsi da ƴaƴan su na farko dan haka galibi sai kaga wasu baka samun wannan ainihin sifofin da ake samu ina fata an gane wallahi alamu duk sanda ba kai ga wancan littafi zan dauko mana na malam muqbil ya tattauna wannan mas'ala insha Allah wa rajulun to ga mahallin shahid da kuma da mutumin da yaktubu fi baladihi yake rubuta hadisai a garin su wala yarhalu fi talab alhadisi baya ainihin tafiya yawo domin tattaro hadisai shi ma ba za ka taba samun natsuwa tattare da shi ba ta ainihin wato shiriyar malaman hadisi an fahimta wannan magana tana nan a cikin littafin ma'rifatu ulum alhadis na al-imam al-hakim shafi na biyar da kuma ar-rihla fi talab alhadis ta al-imam al-ainihin wato al-khatib al-baghdadi shafi na tara can ko shafi na 89 a rakami na ainihin hudu wannan littafi gashi nazo mana da shi saboda littafi ne daya tamkar da dubu ar-rihla fi talab al-hadith duk wanda yazo zai magana akan rihla sai ya magana game da littafin nan, ma'ana dangane da abin da ya shafi menene tarihin aikin da malaman hadisi suka yi ta yi domin yawon nemo hadisai. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi gashi gaba daya ya tattara, al-Doktor Nuruddin Itar shine ya tsaya ya ta hakikin wannan nuska dake hannuna. Abinda nake so in nuna mana shine muhimmancin rihlar ya kai har Khatib al-Baghdadi ya rubuta mata littafi sukutun da guda. Allah ya taimaka. Wa an Ahmad ibn Hanbal, daga Ahmad dan Hanbal, annahu qila lahu, aka ce da Ahmad dan Hanbali, ayarhalu ar-rajulu fi talab al-ulu, ya kamata mutun yayi tafiya ta kanas domin neman isnadodi wadanda suke gajeru wadanda suke da kusanci da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala fi Ahmad, yace bala wallahi shadid, yace kware da gaske na rantse da Allah sosai ma kuwa lallai ne mutun yayi yawo domin tattaro isnadai wadanda suke da uluwi. Laqad kana Alqama, Ahmad dan Hanbali sai yace haqiqa malan Alqama cikin tabi'ai, wal aswad da al aswad dan Yazid dukkan su tabi'ai ne, yablughuhum al hadith, sun kasance hadisi kan iso gare su, an Umar, ta hanyar Umar, Umar malamin su ya karantar da hadisin amma ba su ya karantar ba, fala yaqna'uhuma, ba za su gamsu ba hatta ya khruja ila Umar, har sai sun fita wurin Umar, fa yasma'anihi minhu, su je su ji wannan hadisin su da kunnan su daga Umar din. Kun ga me kenan wannan? A nan ba rihla din tukuna, talabul ulu din, neman gajeren isnadi shine za su iya ruwaito hadisin daga wanda ya karantar da su zuwa ga Umar, amma sai suka ga Umar din, dan haka dan me za su tsaya su ce daga wani daga Umar, bari su kewaya su je wurin Umar din. Kaga kun ga magana ta ta dazu, ba isnadin ne ba su da shi ba, amma me suke yi? Talabal lil uluwi. Ina fata an gane wannan magana ma tana nan a cikin wannan littafi ar-rihla ta al-Imam al-Khatib. Wa an Ibrahima ibn Adham, daga Ibrahima dan Adhama radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, qala yace inna Allah ta'ala yadfa'u al-bala' an hadhihi al-umma bi rihlati ashabi al-hadith, Allah yana tunkude bala'i daga wannan al-umma saboda yawan neman ilimi da ashabu al-hadith, daliban hadisi da malamai suke yi. Ina fata an gane wannan magana tana nan a cikin rihla din nan ta Khatib da kuma ainihin ulum al-hadith na malam Ibn Salah, wannan da yake malami ne daga cikin arifuna, wato daga cikin mutasawwifa na ainihin kudama'u, shi yasa ka ji wannan magana, ma'ana da gwargwadon yadda ainihin wato ake samun waɗannan ɗalibai da malaman ilimi suke tafiya suna yawon neman hadisi, da gwargwadon irin yadda Allah maɗaukakin sarki kan tunkuɗe ainihin wato bala'i ga wannan ainihin al'umma. Ina fatan mun gane. Wa rawa al-Khatib bi isnadihi ila Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, har wa yau Khatib al-Baghdadi ya ruwaito da isnadin shi zuwa ga Abdullah dan Ahmad dan Hanbali, qala yace sa'altu abi amman talaba al-ilma, na tambayi babana game da wanda ya nemi ilimi, tara lahu ko an yalzama rajulan inda ilmin fayaktubu anhu, kana ganin ya lazimci wani mutum kawai ya ta rubuta ilimi daga wannan mutum guda daya, aw tara an yarhala ila al-mawadhi' allati fiha al-ilm, ko kuwa kana ganin ya tashi ya tafi wuraren da yake kuma akwai ƙarin ilimi, fa yasma'u minhum, yaje su ma yaje daga gare su. Qala Imam Ahmad yace yarhalu wa yaktub, yatafi yaje ya rubuto ilmomi, an al-kufiyyin, daga malaman Kufa, wal basriyyin, da malaman Basra, wa ahli al-Madina, da malaman Madina, wa Makka, da malaman Makka, yushammu an-nasa yasma'u minhum, yaje yayi gogayya da mutane domin yaje ya jiyo karatuttuka daga gare su waɗanda babu a garin su. Zamu zo ba da juma'a wannan ba, akwai wani karatu wanda zamu sa zai hade dukkan ɗaliban makarantar nan da ƴan ajin Abubakar da ƴan wannan ajin, wani littafi ne takaitacce amma babban littafi, don akalla zamu iya daukan wata shida ana karatun shi. Al-Amsaru Zawatul Athar sunan littafin kenan, Al-Amsaru zawatul asar, wato garuruka ko birane waɗanda suke da ainihin wato wani guramu na tarihi. Al-amsaru zawatul asar, zawatul asar wannan littafin yana tarihin biranen ilimi ne a waɗancan zamanin da kuma abubuwan da ya faru ga waɗannan biranen. Yana daga cikin abin da ake karantarwa a ilimin hadisi, a karantar da kai irin waɗannan garuruka, me ya samu gare su na alheri, menene ya afko musu na sharri. To daga cikin ƙalubalen da wannan darasin ke bayarwa shine ɗaliban ilimi da suka tattaru daga garuruka mabambanta, kowa ya yi ƙoƙarin komawa garinsu, ya yi ƙoƙarin mai da garinsu ya zama Masar, ya zama birni zato asari, ya je kafa makaranta. Shi yasa bai daga cikin hikima ko kaɗan mun yi maganan nan a baya, ka zo nan Zaria kai karatu shikenan, sai ka ji daɗi kawai, kai ma sai kai zamanka, garinku kuma ba sai ka ce da matsala. Nan Zariyan ita ma tana da matsala, an kawar da ita ne, ka zo ka samu wurin yayi luwus, kai ma sai ka je ka kawar da ta garin. Ko kun fahimta jama'a? Za mu zo mu karatu dangane da wannan. Shi yasa ka ji Imamu Ahmad, domin in aka samar da haka shine za a samar da marakizul ilmiya al-hassasa, wuraren ilimi waɗanda ake ba da ilimi ƙwarai da gaske. Sakamakon wannan ɗalibi in yi karatu a Kano sai a ce to je ka Sokoto, kuma to daga nan sai a ce je ka Bauchi, daga nan sai a ce je ka kaza, saboda an san akwai wani yana can shi ma yana raya ɗaliban ilimi. Ba wai irin waɗannan malamai masu wa'azin ƙasa ba, waɗannan ba a kiransu malamai gaba ɗaya a tsarin wannan karatu da ake magana, don ba abin da za ka je su karantar da kai. Galibinsu in ka je garurukansu ma ko anguwanninsu za ka ga ba a ma san su da aikin malanta ko karantarwa ba, abinda aka san shi kawai zai samo kuɗi ne in ya dawo azi, ko ya je yawo wurin ƴan siyasa ya zo a ƙara siyan mai da gefen gida kaza, ya fashe shi ya ƙara amarya ya sa, za a siyan mai da shaguna kaza, zai zo ya gyara su ya musu fenti, shikenan ya ɗibo ƴan inyamurai ya sa su haya. Ba wannan ake magana ba. Shi yasa wannan magana da nake yi mai yiwuwa a yanzu da nake yin ta ba za ku fahimce ta ba, sai in Allah ya taimake mu kun daure kun yi aiki da ita, mai yiwuwa shine za a fahimta. Yanzu a nan wurin akwai mutumin jihar Niger, akwai mutumin jihar Sokoto, akwai na Kebbi, akwai na Taraba, akwai na Adamawa, akwai na Maiduguri, akwai na ko'ina. To abinda ake nufi shine bayan shekaru kai karatu sai ka dauki wannan fikrar da ke nan, sai ka je sai ka dubi yanayin wurin ka, kai kuma ina ne garinku, sai ka ce bari ka je ka assasa wannan fikrar amma da gwargwadon yadda za ta dace da garin. Dan yanzu wannan fikrar da ta yi aiki a nan, to in ka je ka kai ta wani garin gaba ɗaya kuma ka ruguza da'awar, dan haka za ka je ne da gwargwadon menene zaka cire daga cikin abin da ka fahimta nan, menene zaka kawo naka, kai kuma menene zaka yi kaza. Dan haka wallahi bari ku ji jama'a, babba asara ta gama zama asara, mutun ya je waye degree dan ya aikin gwamnati ya gama bata lokacin shi. Shi yasa an suka tafi karatun sai su ki natsuwa su nemi ilimi, me suke so su ci jarabawa, domin jarabawa ita za ta determining quality na degree din. Zai samu first class ne, zai samu second class ne upper, zai samu ainihin second class ne lower, zai samu third class ne first degree, zai samu gwargwadon yadda sai dage da degree din ya zama on the highest level. Dan in yaje za a dauke shi a NNPC, za a dauke shi a kaza, za a dauke shi a kaza. Wallahi jama'a akwai mutumin da yake ni kaina malami na ne, ya karantar da ni a garin nan a nan Jami'ar Ahmadu Bello, amma wallahi bai wuce mako guda ba na dau wani littafi nashi ina nazari, sai nace to amma wai ni yanzu wannan malamin garin da aka haife shi da kasar da aka haife shi wacce aka ci ta irin baiwar shi shine Professor Abdulrahman Doyle. Shekara 32 da ta wuce ya karantar da mu a nan Congo, professor ne na Islamic law, dan baiwa ne, duk abin da yazo zai karantar da kai yake karantar da shi, ba n degree ba ko phd kuke, duk abin da kuke da ka zai karantar da ku, dan baiwa ne, first class material ne, tun daga first degree, second degree, wane duka degree shi shi first class. To amma ya bar garin su tun daga ran da ya gama secondary school, bai sake koma garin ba sai gawar shi. Dan da ya tashi daga nan Najeriya, daga nan Kongo da ya tashi Malaysia yayi. A ran sun gawar shi mata je garin, da ina jin a Malaysia ya rasu, dan akwai dan shi Zakir da ainihin Suhail, su suka turo mini cewa ya rasu, su suna Malaysia din a lokacin. Mana ka kaddara ma dai koda gawar tashi aka dauka. To yanzu misali, ko kuka haifi wani, Allah ya mishi baiwa, ya tafi jami'a a ƙasa kaza, ya karatu a wuri kaza, sai kuma aka tura shi ƙasa kaza, daga nan aka tura shi kaza, aka tura shi University of Ibadan, daga nan aka tura shi kaza, daga nan aka turo shi Zaria, daga Zaria Malaysia, daga can kuma ya mutu aka rufe shi anan, ko kuma ya mutu aka kai gawar shi gida, whatever. Menene mutanen garin su suka ci? To yanzu in ka tafi garin su, sai ka je ka samu garin ba su da tunani irin nashi, dan bai zo ya zauna a garin yayi graduating ma irin yaya yaya kake ganin ya kamata wata ya tsaya. Baba Haushe na cewa wanda yace wata bai iya tsayawa ba, ya hau ya gyara ko ka taso a garin ku, kace kaza ba daidai bane, kaza ba daidai bane, to zo ka zauna yi daidai din mu gani. Amma kullun sai dai ka zo hutu kai ta sukan malaman, kai ta cewa basu iya kaza ba, basu iya kaza ba, ko kuma kawai a jiyo ka daga wani wuri kana cewa kai dan wuri kaza ne. Sunna son ku gane, a makarantar nan yanzu ta Darul Hadith, statistic ya nuna babu wata jiha sai da ya zama akwai dan jihar musamman bangaren Najeriya ta arewa. To mafi karancin abin da muke so so muke, yayin da wannan ya tafi birnin Kano ya je ya kafa ko, sai kuma a samu wannan a Maiduguri ya zo ya kafa, sai a samu wannan shi kuma a Taraba ya kafa, sai a zo a samu wannan a Yobe ya kafa. To in ka je manhajiyar malaman hadisi za ka raya ita ce karantar da Alkur'ani da Sunna da abubuwan duk da suke da alaka da su, kai ma kuma sai kai tunani ya za kai ka gina makaranta, ya za kai ka samar da littafai, ya za kai ka yi kaza, kuma kai ma sai ka haƙura da talauci, domin kai ma da aka zauna ana karantar da kai, da ba a haƙura da talauci ba, ba za a karantar da kai ba, sai ka haƙura babu kaza babu kaza babu kaza. Mashhur ya ce Nasiruddin Al-Albani kan zauna da gurasa falle ɗaya yana cin ta kwana uku, sai samu jarida sai ninke ta a ciki sai sa dama da shi, sai dai a kawo ruwa in ya gutsira ya ci ana sha, in aka gutsira haka 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 sai kwana uku. Ka karanta littafin Shaharun fi Dimashq, wani babban malamin hadisi ne, malamin tarihi, yana Riyadh a yanzu, ya tsufa ma rakab mashhur, ya dauko wannan littafin ya hakkaka wajen 1950s, yau kusan shekara 60 da ta gabata, wannan malami ya kai ziyara Dimashq, ya je ga yadda Albani ke karantar da samari, ya ce wannan malamin da waɗannan ɗaliban in suka kai labari nan gaba duniya za a ji karatu. Shine abin da ya faru yanzu. Bayan yan shekaru sai ga waɗannan ɗaliban, sai Ali Hassan shekara 22 Ali Hassan ya rubuta littafi, ma'anar wannan shi yana dan shekara 22 ya rubuta littafi, Salif yana shekara 23, zaka ga haka dukkan su sun fara rubuta littafai, kuma har yanzu abin da suka rubuta ba su dawo sun ce sun yi condemning din shi ba, saboda tun a lokacin an karantar da su ilimi mai nagarta. To abin cewar shi ne, waɗannan garuruka da na ambata Maiduguri, Adamawa, Yobe, Benin, Kebbi, Taraba, ina ne misali, duka a ce sai ku koma sai ku kafa majalis na ilimi, kowa kuma zai je ci gaba da aiki ne tukuru tukuru, za ka yi ne kan jiki kan ƙarfi, with heart and might, da zuciyarka da ƙarfin jikinka da lafiyarka da tunaninka da komi naka, duk wata kasala in ta zo ka ce mata ƙarya take, kana miƙiya sai ka ji ka watsaki, sai ka gina ɗalibai, sai ka ji wannan markas ɗin naka ya zama hassas, wana ma sai ji to shikenan dalibi ya zo wurin ka yayi karatun tajribur rawi ka karantar da shi sahihul bukhari sai ka ce to wuce wurin makarantar malam Aminu a birnin Kebbi mun yi karatu tare da shi shi kuma naji ya sanya littafin ikhtisaru ulumul hadith yana karantar da dalibai da sunanin nasa'i wuce ka tafi can saboda nan kuma ba a karrara waɗannan littattafan ba can in ka gama sai a ce to kai ka tafi a cikin jihar kogi wani yana can shi kuma yana karantarwa me yake karantarwa shi kuma yana karantar da dalibai tafsiri ne alal manhajiyati salafiyya mu kuma nan ba mu bada muhimmancin wannan ba shi kuma in ya gama sai ya ce to kaga abin da zai je ka mai duguri wani yana karantar da littattafan nahwu da sarf alal manhajiyati salafiyya kaga me kana rihila amma ba wai zuwa za kai malami ya ce maka maulidi bid'a ne dariqa kafirci ce shikenan wallahi ba za mu yadda ban dai muna da rai wannan in ka sai ka sada ango kuma za ka ji ba sai ka je ko ina ba ko kun fahimta jama'a ba wannan ake nufi ba ilimi wanda zai zaunar da kai ya fajjare maka littafi ya karantar da kai ka jinu bayan lokaci kai kuma sai a ji ka tafi ta ku kasa kai ma ka je to da haka ne ake samu sai ku ji an ce gari kaza akwai malami wannan garin da kuka ji ana cewa Zariya birnin ilimi ba kawai ne mutane ne kawai suka zo suka tara manya-manyan riguna suka zo suka yi nadi suka yi amawali shikenan suka zauna ana Zariya birnin ilimi suna cewa kakanninmu na karantar da qurdabi da ka to ba haka suka yi ba karantarwa suka yi da gasken in ka zo sai a ce je ka zauran wani mukhtasar ake karantarwa za a fara karatun mukhtasar tun bayan sallah asuba ba za a tashi ba sai karfe 9 naka tashi karfe 9 sai kowa ya tafi harkokin shi ne dinkin gulaye mai zarmani mai ne sai a ce bayan azhar za a sawo sai a dawo sai a sake kulla wannan majalisin ana yin sallar la'asar sai kuma kaje an ce za a fara karatun ashifa amma kaje ka ga miliyan nawa suka tara hakura suka yi da talauci shine garin ya zama Zariya birnin ilimi din so asali wadannan irin malamai da kuke gani da kapta-kaptar riguna irin na 'yan siyasa da sarakuna ba su ne irin wadanda ake cewa za ka je wurinsu in ka je wurinsu wadannan galibi tsegumi za su saka kama ce maka to daga wuri ga za ka ke to fa ba abin su wani sallah na haka ka lura da kyau suwana kuma sun yanka ba a ci yau waka lura to bayan shekara 30 kai ma sai ka je kafa wannan makaranta a anguwarku kai ma kana wannan karatu so ina son ku gane waɗannan abubuwan jama'a rihla ana nufin za ka tafi ne ka je inda za ka kwaso ilimi ka kwaso karatu jama'a kun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'annan sai malam yake cewa tarihu nash'ati ar-rihla fi talab al-ilm tarihin fara yawo game da neman ilimi menene tarihin yawo ma zuwa a tashi daga gari kaza a tafi wuri kaza don neman ilimi yaushe wannan ya fara menene tarihin shi malam yace al-aslu fi zalika rihlatu nabiyillahi wa kalimihi Musa alayhi salatu wassalam ila al-Khidr asalin wannan ya samo asali ne daga tafiyar da annabin Allah kuma abokin maganar Allah shine annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi zuwa ga annabi Halliru wa kad qassaha Allah alaina Allah ya bamu labarin wannan tafiya fi suratul kahf a cikin suratul kahf ina fata an gane kun gani amma ina son ku ji menene asalin rihlar qur'ani bai bada labarin ta ba sai hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga babban sahabi Abdullah dan Abbas a cikin sahihul bukhari yake cewa annabi Musa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe wata rana yana wa'azi a cikin bani Isra'ila sai aka ce da shi ya kai Musa akwai wanda ya fi ka ilimi a duniyan nan kuwa sai annabi Musa ya dubi to shi fa ilimin shi ai daga Allah ne kai sai sai ce babu yana fadi sai nan take Allah ya ce a'a akwai yace akwai wani bawan mu a mahadar teku, inda wannan teku ta taho wannan ta taho, suka hadu suka ci gaba da tafiya tare, ba sa cuduwa da juna. Yana nan yana da ilimin da baka da shi. Sai Annabi Musa ya ce, to ya Ubangiji, ya zan yi in kai gare shi? Sai Allah ya ce mishi, ka dauki kifi ka saka a cikin kwando ko ka saka a cikin buhu, duk inda ka tafi ka bi bakin teku, duk inda ka tafi ka nemi wannan mutum, ka nemi kifin baka gani ba, to ka lalubi wannan mutumin a wannan wurin. Annabi Musa ya dauki kwando ya sa kifi, ya samo yaron shi Yusha'u, Yusha'u rike, za a tafi karo karatu, dole a yi guzuri. To haka kaga anan yanzu kaji tarihin dalilin tafiyar, kenan yanzu ka fara fahimtar. Ashe daga lokacin da ka fahimci akwai wani da yake da ilimin da kai ba ka da shi kuma kana bukata, to aiki ya faru, sai ka tashi ka tafi. In ya zama gari ya gari kenan, balle anguwa ya anguwa. Yanzu akwai waɗanda dalilin su na rashin zuwan su makarantar nan shine tayi nisa, kawai shine dalilin su, amma fa anan garin suke, amma dalilin su shine makarantar tayi nisa, kuma shi fa tsakanin shi da Allah tunda tayi nisa, to Allah ma ya ga yana da uzuri. Amma kun ga karatun can da na gaya muku, mun yi a Kongo fa, diploma ce muka akan shari'a, professor Doi da sauran suke karantar da mu da la'asar, billahi allazi la ilaha illa huwa, bani da keke a lokacin, in bani da kudin mota daga muciya nake sarowa, wannan majarar da ko gani babu ita lokacin, cikin fadamu muke biyo ta. Dan haka karfe nawa za a fara lacca? Karfe 4 ina yin azhar muciya, sai in saro kafata sai in taho, tun daga muciya zan taho in hauro fadamun nan, in zo in shiga Kongo a tashi, kuma in sake tafiya da magariba in tafi a kasa, kuma ni ban ma taba damuwa ba, ba ma na jin na kasa a jiki na cewa Allah sarki ni ban da halin keke in dan yi kuka irin na bayan Allah nan, a'a ba abin da ya shafe ni, kawai ina jin wani abu ne wanda yake kawai dole ne ya rage mini in yi ko ba in yi ba. Amma yanzu mutum ba zai tashi daga samuru ya je falladan ana karatun Bukhari ya ji ba, sai ce bai da kudin mota, bai da keke, bai da babur. Ana karatun Bukhari a tudun wada, daga cikin zariya mutum ba zai taho ba, sai ce bai da mota, bai da keke, a daga gelle su ma ba zai gangaro ba. Me yake so? Sai zo wurin malam, malam ya kamata mu ma a zo anguwan mu a sa mana karatu. To wani tafiya tayi tafiya kuma malam ya kamata a zo kofar gidan mu a sa mana, daga nan kuma ala gafata malam, da zai yiwu a cikin gidan mu za a rinka yin karatun. Ko kuwa jama'a yanzu Sardauna da ya tashi sai centralizing ABU a tsakiyar arewa, gata nan a Zaria shikenan, ko daga ina kake ka taho, ko daga ina kake ka taho shikenan. Sardauna bai yi tunanin ayi ABU a kowane gari ba, amma gata nan a Zaria, ko daga ina kake ka taho, an taho an yi karatun ko ba taho ba. Da haka sai kaga gwamnan Bauchi ina kai karatu, sai ya ce a ABU, gwamnan Kebbi ina kai karatu, sai ya ce a ABU, na Maiduguri ina kai karatu a ABU, na Kwara ina kai karatu a ABU shikenan. Amma fa ba Sardauna ne biya musu kudin mota ku taho ba, kaje uwarka za ta sayar da gonar ayaba ne, tumatiri za ta sayar, gonar gado za ta yanka ta sayar, me za ta oho ta baka dai kaje kai. Saboda haka hakikanin al'amari jama'a, kamar yadda zamu zo mu ji a cikin darussan nan, himma ce ta lalace wa mutane. In ba haka ba, ga annabin Allah yayi tafiya ta Kanas, kuma ka ji duk wahalar da annabi Musa ya sha da bani Isra'ila. In ka cire kalmar shi da yace limatu udhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum, me yasa kuke cutar da ni bayan kun san Allah ne ya aiko ni gare ku? Bai taba yin wata magana da ta nuna tahassurin shi da yayi nadama da wahalar da yake ba, amma anan sai da yace laqad laqina min safarina hadha nasaba, mun hadu da gajiya, mun wahala a tafiyar nan tamu, duk suka tafi suka tafi, sai yace kawo mana kifin mu ci, sai yace ab, kaga inda muka kwanta muka huta din, to anan na manta kifin, kaji wata sabuwar tafiyar kuma wadda ta fi tada zuma wahala. Ita ce daza ana ta tafiya ne, ana ta tafiya ana ganin har yanzu ba a kai ba, ashe an wuce wurin, Kaduna za ka je, sai da kaje Abuja tukuna, sai kace kai wallahi mun gaji tafiyar nan. Ai ina za ku ne bayan Allah? Ce Kaduna. Ce ai zawon ku bi da wuto Kaduna. Kaduna eh. To ka gaya mun wannan tafiyar ta dawo ta fi ta farkon. Amma haka Annabi Musa yayi ta, da aka zo an ga kifin, ba ga kifin ba, saraba aka gani, hanyar kifin aka gani, nan aka tafi. Da haka je suka haɗu dawa da Khidir, yana haɗuwa yace assalamu alaikum, sai Khidir ya waiga yace anna bi ardika salam, wannan ƙasar kuma ina muke jin sallama? Aka ce duk kafirai ne a garin, shi kadai ne musulmi. Sai yace ana Musa, ni ne Musa. Sai Khidir yace Musa bani Isra'il, Musan bani Isra'ila. Sai ta sannan Musa ya fara bada mamaki, ashe malamin nawa ma, wato ma makarantar nan akwai karatu, kai kaji kafin ma mu faɗi suna na har an san suna na, akwai karatu a makarantar nan, kaga tun daga nan ya san to. Kawai haka sallama yi. Khidir sai yace anna bi ardika salam, ka karanta Bukhari. Ina nake jin sallama a garin nan? Waye ke sallama a garin? Akwai mai sallama ne a garin nan? Sai yace ana Musa, ni ne Musa. Sai kawai yace Musa bani Isra'il, Musan bani Isra'il. Sai mamaki ya kama Annabi Musa, ma'ana har ma ya san. To waya akai, telefon akai, fax akai, ya akai, babu. Akwai karatu wurin malamin nan kenan. To aka zo aka bashi form ya cika tukuna, ba a kaza a makarantar nan, ba a kaza, ba a kaza, ba a kaza, ka yadda yace ya yadda. To shikenan dauki littafanka a fara biya karatu. Ana zuwa wurin wata aya sai ya tambaya, aka ce ka karya doka, ba a tambaya. Ba a kaza, ba a kaza, ba a kaza, daga ƙarshe dai aka ce to shikenan, an yi disqualifying ɗinka, ka zama drop out, bari a baka fassara wasu abubuwa da ka kasa haƙuri. Abinda duk muke so ka gane a nan shine, wannan tafiyar ta Annabi Musa ya kamata a zo a zauna a karanta ta a ƙarƙashin wannan babi, a fassara ayoyin, a zo a fassara hadisan, a tattauna, a fitar da fiqhun da ke ciki. Amma tunda muna karatun Qurtubi, za a yi haka insha Allahu ta'ala. Amma daga cikin abin da nake so ka fahimta anan shine, lokacin da kai rihila ka tafi neman ilimi, girman da kake da shi a garinku kar ka dauka ka iso da wannan girman. Kana jin daga zuwa da ya sallama, ba a ce Annabi Musa alaihi salatu wasallam, sai aka ce Musa bani Isra'ila, hakan ka je an ce a wane ne, sai ka ji an kira ka da tsuran sunanka a halin a garinku liman ne kai, a garinku kai ne babban alarammanan ku, sai ka ji an ce maka wane, eh daga gari kaza, eh to zauna can. Sai ga kawai gaba ɗaya kamar ba a ɗauke ka da muhimmanci ba, a'a babban alkali ne na wata jiha ya zo nan yana mastasa AB wata shekara, na gan shi wujiga wujiga da handout da hannu, na ce ranka ya daɗe, ya ce ka san ni ne, na ce eh, ya ce to shi tun da na zo garin ne ban ji an faɗa min wannan kalmar ba, na ce a dama waye zai faɗa maka, waye zai ce maka ranka ya daɗe a nan, ka zo kana ɗalibi kana fama da tsohon mota kullum kana wurin kanakawa da handout da hannu, ko kun fahimta jama'a? Abinda waɗannan maganganun suke nuna shine, kaga Annabi Musa anan sai ya tawali'u, sannan ya karbi conditions, ya karbi sharuɗa, bai ce ni fa ina daga cikin ulul azmi minar rusuli, ni din za a yi wa sharaɗi, a ce ba tambaya. To ba tambaya ya za a fahimci karatun? To na fasa ha sa hannu nan na sa, ka yadda da nan eh, ba za kai ba eh, duka ya amince. Haka rayuwa take. So lokacin da zaka tafi neman ilimi din, zaka sha alwashin kai ba kowa bane. Wannan zai baka cikakken yancin ka je ka shiga cikin kowane yanayi. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan yana daga cikin abin da ya karanci a cikin ahlus sunnah, mu muna fatan Allah ya dawo da mu cikin hayyacin. Mala yace wa bada'atir rihlatu fil islam. Wannan ainihin wato irin yawo na nemo ilimi a musulunci, yanzu kaji an kawo tarihin shi ne a cikin addinan annabawa gaba ɗaya ko, to amma a musuluncin da Annabi ya zo da shi ya fara ne bi rihlati tilkal wufud, da tafiye-tafiyen da waɗannan ayari suke min al-qaba'il al-arabiyya, na ƙabilun larabawa, allati kanat tafidu ala rasulillah, wadanda suke yi tawagas da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, min anha'il jaziratul arabiyya, daga bangarorin tsibirin larabawa. An gane ko? Tubayihu ala alislam, su yi wa annabi chaffa, su karbi addinin musulunci. Wata ta'allamu minhu ma ja'a bihi min alwahyi kitaban wa sunnatan, sannan su koyi abinda annabi yazo da shi na wahayi, qur'ani da sunna shi. Daga nan ne tarihin wannan zihla ya fara. Mutum ya taso kamar sahabi Abu Huraira. Daga ina Abu Huraira ya taso? Daga Yaman. Abu Musa al-Ash'ari daga ina ya taso? Daga Yaman. To ka dubi ire-iren waɗannan sahabbai suka taso suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wasunsu anan suka karɓi musulunci, wasu kuma sun karɓi musuluncin ne a can garinsu, amma sai suka taso suka taho neman karatu. Sannan ka dubi su Malik ibn al-Huwairis, wanda ya ruwaito hadisin Jalsatul Isra, ya ce samari ne su sai suka yi ayan, sai suka taho wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suka ce suna samari makusanta tsarar juna a shekaru, suka zo annabi ya karantar da su sallallahu alaihi wa sallam. Bayan kwana biyu ya ce to su koma su karantar da mutanensu. Haka al'amarin yake. Ƙabilun Larawa suka rinƙa yi takanan suna zuwa su musulunta, su koyi karatu, su koma wurin jama'arsu su karantar da su. Thumma hatamma biha sahaba ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan sai sahabbai suka bada muhimmancin wannan rihla, wannan tafiya don neman ilimi bayan rasuwar manzon Allah. Inda ma tafarraqa sahabatu, yayin da sahabbai suka warwatsu, fil amsari, a cikin garurukan musulunci, ba'da al-futuhati, bayan an bude waɗannan ƙasashe da addinin musulunci. Farahala Jabir ibn Abdullah ila Abdullah ibn Unais ila Sham. Jabir dan Abdullah wata rana ya tafi ƙasar Sham wurin wani sahabi mai suna Abdullah dan Unais. Wastagharaqa shahran, yaci wata guda yana tafiya, li yasma'a minhu hadisan wahidan, dan yaji hadisi guda. Lam yabqa ahadun yahfazuhu ghayra Unais, ghayr ibn Unais, ba wanda ya rage a duniya cikin sahabbai wanda ya haddace wannan hadisin daga annabi in ba wannan sahabin ba. Sai da Jabir ya tafiyar wata guda daga Madina zuwa Sham, da ya je ji hadisin kuma ya kintsa ya sake yi wata guda ya taho. Ka gaya mini yanzu, ƴan muciya da cikaji da daura da dogon bauchi guda nawa ne yanzu a makarantar nan? Saboda muciya ta yi nisa, amma inda kafa za ka taho tafiyan awa nawa ce, ko in ce tafiyan kwana nawa ce, tun daga wannan ya yi tafiyan wata guda, ya zo ya ji wata guda ya sake komawa. Amma a yana can yana jiran ne sai ran da karatu ya koma anguwarsu, sannan zai zo. Wannan yana nuna karatun ba shi da muhimmanci, domin matsalar shi ne a anguwarsu ga kasuwa nan, amma saboda kasuwar matacciya ce ya ki buɗe shago a ciki, ya taho sabon gari ya zo ya buɗe shago a nan, dan nan ne ake da lafiyayyen ciniki. Kuma kullum bukuratan wa asila, zai zo da safe zai koma da yamma, ya yi ciniki ko bai yi ba dai gobe zai sake komawa. Inna ilallahi raghibuna, amma ilimi fa yana jiran sai sanda aka kai anguwarsu. Kuma an kai anguwarsu yana jiran a sanya mishi a daidai lokacin da ya dace shi ya zauna karatu, inda malamin yana son ya zauna, in ba haka ba ba zai zauna ba. So in ka binciki me yasa mutane ba su da karatu, kafin ka nemi doguwar amsa ka fara binciken, suna daga cikin waɗanda suka sabbaba wa kansu, saboda suna neman karatun ya biyo su, kuma a lokacin da su suke so ba shi lokacin da karatun ya dace ba. To ka daji wannan ainihin wato hadisi na Jabir yana nan cikin Sahihul Bukhari, a cikin Kitabul Ilmi, babul khuruj fi talabil ilmi, Khatib al-Baghdadi ma ya fitar da shi. Wa rahala Abu Ayyub al-Ansari ila Uqbah ibn Amir bi Misra, Abu Ayyub al-Ansari tun daga Madina ya tashi ya tafi kasan Masar wurin sahabi Uqbah dan Amir. Falamma laqiyahu qala, da ya hadu da shi sai ya ce hadithna ma sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karantar da mu hadisin da ka ji daga manzon Allah, fi sitril muslim, game da suturta ainihin musulmi, rufawa musulmi asiri. Idan musulmi ya rasu ka saka shi a cikin likafani, kuma ka saka shi a cikin kabari, duk wannan rufa asiri ne. Wani hadisi ka ji annabi ya faɗi game da wannan? sai yace lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi, shi ko sai yake cewa saboda babu wanda ya rage daga cikin waɗanda suka ji hadisin in ba ni Abu Ayyuba ba wa ghairuka, da kai mu biyu ne muka rage. Dan haka ina son ne tunda mu biyu muka rage, ni ban san in karantar da hadisin sai ka tabbatar min da yadda nake da shi haka yake ko akwai gyara. Ko kun fahimta jama'a, yanzu ba ya zo jin asalin hadisin bane, tasabbut ya zo yi, tabbatar da abin da yake da shi. Falamma haddathahu, yayin da ya karantar da shi wannan hadisi, rakiba Abu Ayyub rahilatahu, sai Abu Ayyuba ya hau abar hawar shi, wan sarafa aidan ila al-Madina, ya ainihin wato juya ya koma Madina. Walam yahulla rihlahu, bai ainihin wato kwance abin hawan shi ba, bai sauke siddi ba, bai cire linzami ba, yana gama ji kawai sai sake juyowa ya dawo Madina. Wannan yana nan Khatib al-Baghdadi ya fitar da shi, haka nan Ibn Abdul Barr a cikin littafin shi Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Ina fata an gane. To sannan ku ji fa, su fa malaman, in ka karanta Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, zaka ji suna cewa inna hadha al-ilma la yustata'u bi rahati al-jism, wannan ilimin ba a samun shi da hutu, da hutu kawai ka same shi, cikin hutu ba za ka same shi. Tunda ka ji annabin Allah ya faɗi waccan magana, ya ce an sha wahala, ka san Allah yana da burakar da zai kawo annabi Musa ya hau nan take gan shi a wurin Khidir ko, amma ya bar shi ya bi sunnatul ilmi. Sunnatul ilmi ita ce mai qat'ul masafat al-mashaqqa fi tahsilihi, sai an sha wahala, sai an yi doguwar tafiya. To yanzu mutane su suna son ne a biyo su anguwarsu, kuma a sa musu ilimin a daidai lokaci da ranakun da su suke da lokaci, in ba haka ba fa har abada su ba su da lokaci. Ko kun fahimta jama'a? Allah ya kiyaye. Malam ya ce wa qad istamarrat ar-rihla fi jilit tabi'ina, wannan irin tafiya don neman ilimi ta ci gaba a zamanin tabi'ai, haisu tafarraqa sahabatu fil amsari ba'da al-futuhat, yayin da anan ma sahabbai sun wawwatsu a cikin birane bayan da aka ci waɗannan birane da ainihin yaki. Yahmiluna ma'ahum mirasan nubuwa, waɗannan sahabbai suna ɗauke da gadan annabta tattare da su, shine suna ɗauke da hadisi da Qur'ani, dan haka duk wanda ke so shi zai bi su, haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. وما كان يتيسر للرجل ان يحيط علما بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, باب يد ذا اي متون يتترو علم حديث منزون الله دون الرحله الى الامصار با تاره دا يا شيغا ياي تفيا زوا غ براني با, وملاحقه الصحابه با تاره دا يا ايدهن لسكي صحابي با المتفرقين فيها ودان دا سكا ورواصا ودانن براني تيندا النبي يا كرنتر دا سو سو كوما دا سكا تاشي اي با غري داي سكا زونا با كو. Kaji yanzu wannan yana Basra, yana ina, yana Misra, wancan kuma kaji yana Sham. To ya rage maka, in kana so kai ne zaka tashi kai yawon tattaruwa, koko su ne za su dawo su same ka a garinku? To in ka ce su ne za su dawo, kuma lokacin da za su dawo kana cewa sauran sahabban ma gaba ɗaya su dawo garinku, sannan sauran musulmin ma na cewa sauran sahabban ma su bi su garurukansu su isar musu da saƙon. Ina fata an gane. Yanzu galibin abubuwan da mutane ke faɗi kenan, akwai ɗaliban ilimi zankame na Ahlus Sunna suna nan a cikin garin Zaria City, amma abin da suke so shi ne sun zo sun same ni ne don Allah a ji a sa musu karatu a cikin Zaria City, saboda su ba za su iya zuwa tudun wada kullum ana karatun Bukhari Asabar da Lahadi ba. Akwai ƴan Muciya da Dogarawa da Zafi da sauran waɗannan ƙauyuka, su ma sun same ni a zo a sa musu karatu, saboda su ba za su iya tahowa nan ba. To kenan mutanen Maiduguri ma haka, mutanen Sokoto da Katsina ma haka. Jama'a kun fahimci yadda al'amura ya rikice, suka rikice wa mutanen, tunanin su ya lalace. Allah ya kiyaye. Qala al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib sayyid at-tabi'in, Imam Sa'id ibn al-Musayyib wanda yake shine shugaban tabi'ai, yace in kuntu la asiru fi talabi al-ilmi fi talab al-hadith al-wahid masirat al-layali wal-ayyam, yace wallahi nakan yi tafiyar kwanaki da kuma dare raki, nakan yi tafiyar dare raki da kwanaki domin hadisi daya, dan in ji hadisi daya sai in yi tafiya ta kwanaki da dare laki. Ko kun fahimta jama'a? Wannan yana nan al-Imam Ibn Sa'd shi ya ruwaito a cikin littafin shi At-Tabaqat al-Kubra, haka Ibn Abd al-Barr a cikin Jami'ul Ilmi, Jami'u Bayan al-Ilm. Wa qala Busr ibn Abdullah al-Hadrami, al-Imam Busr dan Abdullah al-Hadrami yace in kuntu la arkaba ko ila Misr, nakan ainihin wato tafi zuwa ga wani birni min al-Amsar, daga cikin birane, fil hadith al-wahidi, saboda hadisi daya, li asma'ahu, dan in jiyo wannan hadisi. Wa qala Amir al-Sha'bi, al-Imam Amir al-Sha'bi yace lam yakun ahadun min ashabi Abdullah ibn Mas'ud atlaba lil ilmi fi ufuqin min al afaq min masruqin, yace daga cikin almajiran Abdullah dan Mas'ud babu wanda ya kai masruq yawo sasanni na duniya domin ainihin nemo hadisi da ilimi, babu wanda ya kai shi. Duk daliban ibn Mas'ud ba wanda ya kai masruq. To ina son ku gane fa, da gwargwadon yadda kwazanka da tsoron Allahnka yake a lokacin neman ilimi, da gwargwadon gawurtar ka a cikin harkar ilimi so da dama, Masruq ya shahara a cikin ɗaliban Abdullah dan Mas'ud. Amma kuma ka ji gashi ɗaliban shi na cewa cikin ɗaliban na Ibn Mas'ud ba wanda aka san cewa ya bi sassa sassa yana bi yana tattaro ilimi irin shi. Ashe ba za a yi mamaki in ya zama malami an ji shi da ilmomi mabambanta iri-iri ba. Ko kun fahimta jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan maganganun na ainihin wato Sha'bi suna nan a cikin waɗancan littafai da aka faɗi, Tabaqatul Kubra da kuma Jami'u Bayan al-Ilm. Malam yake cewa wa haddatha Sha'bi rajulan bi hadithin, Sha'bi ya karantar da wani mutum hadisi, thumma qala lahu, sannan sai ya ce da shi a atainakaha, mun baka wannan sunna bi ghairi shay'in, ba tare da ka ba da komai ba, qad kana yurkabu fiha, akan hawo abun hawa, ha, na'am, qad kana yurkabu fi ma dunaha ila al-Madina, a da an kasance akan hawo abun hawa game da sunnar da bata kai wannan ba ma a taho Madina, amma kaga ga ta kai mun baka ita har garin ku. Wato ya karantar da wani hadisi dan kada wannan ya dauka to al'amarin fa ba daraja yake da shi ba, sai ce a'a, Allah ne ya taimake ka, sunnar da bata kai wannan ba da akan yi ta kanas a taho Madina, amma ga ta nan kai mun karantar da kai baka biya komai ba, kuma bakai wahalar zuwa ko ina ba. Ko kun gane jama'a? Wannan nanan a cikin ainihin littafin Al-Khatib al-Baghdadi mai suna Al-Kifaya da littafin Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlih na Ibn Abd al-Barr. Malam yace wa an Abi al-Aliya ar-Rayyahi, daga al-Imam Abu al-Aliya ar-Rayyahi qala yace kunna nasma'u ar-riwayata bil-Basra an ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallam, mukan ji riwaya a Basra daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, falam narda, ba ma amincewa ba ma natsuwa, hatta rakibna ila al-Madina, har sai mun tashi mun tafi Madina, fa sami'naha min afwahihim, mujiyo wannan riwaya daga bakunan sahabban. Sahabbai suna Madina, wani yazo yayi karatu wurin su, yazo ya karantar da mu, sai mu ji bamu gamsu ba mu ma, sai mun taso mun je Madina din. Al-Imam Ad-Darimi shi ya fitar da wannan a cikin littafin shi As-Sunan a cikin babu rihla fi talab al-ilm. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan da malai ya kawo wannan, sai kuma ya ce asbabur rihla, waɗanne sabubba ne ke sa ɗalibi ya tashi daga garin su ya tafi wani gari domin neman karatu. Lirihlati fi talab al-ilmi asbabun kathira min ahammiha, tafiya domin neman ilimi na da sabubba, amma daga cikin mafiya muhimmancin su, awwalan, na farko, fi jinis sahaba kanat li sama'i hadithin lam yasma'ahu sahabi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaga dai a zamanin sahabbai akan yi tafiya ne domin jin wani hadisi wanda shi wannan sahabin bai ji ba. Annabi ya faɗi hadisi kaza, sahabi kaza baya nan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu, wannan sahabin ya zo yana da buƙatuwa zuwa ga wannan hadisin, sai a ce ai sahabin da ya ji wannan hadisi yana ƙasa kaza, sai daga sahabi ya tafi wurin sahabi domin rihilar jin hadisi.
أو للتثبت من حديث يحفظه صحابي وليس في بلده من يحفظه وكما حديثي ني صحابي حدثيش yana son ya tabbatar haka abin yake ko ba haka ba amma sai zama a garin da yake kuma babu wanda ya haddace hadisin fayashta'u fayashuddu ar-rihal sai ya daura sirdina ila man yahfazuhu yatafizwa ga wanda ya ainihin haddace shi walau kana ala masirati shahrin koda tafiyar ta wata guda ce kamar yadda muka ji Jabir da sauran su sun kun ji a zamanin sahabbai kenan dan haka sahabbai sun yi rihla ko ba su ba sai to su abba kun ji nasu sababin ko dai hadisin da bai ji bane ko hadisin da ya ji yake bukatar ya ainihin tabbatar da shi saniyan na biyu amma fi tabi'ina a zamanin tabi'ai kuwa fa zalika bi sababi tafarruqi sahaba fil ansar wannan ya faru ne saboda watsuwar sahabbai a garurukan birane na ainihin ilimi tabi'ai sun taso suna son ilimi sai a ce to malaman masu ilimi suna mabambantan garuka wa kullun minhum yahmilu ilman min mirasin nubuwa kuma kowane sahabi yana dauke da wani ilimi daga cikin gadon annabta da annabi ya bari fahtija ila ilmihim dan aka sai aka bukatu zuwa ga ilimin su faruhila ilaihim sai aka rinka tafiya zuwa gare su salisan na uku zaharat asbabun ukhra wasu sababban kuma sun bayyana بعد هذين الجيلين باين وادنن زاموننا غلابي باين زامنن صحابه da tabi'ai an samu wadansu dalilai wadanda su suka jawo ayi rihla min tilkal asbab daga cikin wadannan sababban akwai zuhurul wad'i fil hadith bayyanar ƙarya a cikin hadisi ta ja an rinka yin rihla haythu kasura ashabul ahwa yayi haythu kasura ashabul ahwa yayin da masu son zuciya suka yi yawa الذين انتحلوا احاديثا waɗanda suka rinka kirkirar waɗansu hadisai to ayyidu ahwaahu waɗanda za su rinka karfafa son zuciyarsu wa nasabuha ila ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma suka rinka danganta waɗannan hadisai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa nashaqa al-ulama'u fi ar-rihla dan haka sai malamai suka zabura zuwa ga tafiya للتحقق من تلك الاحاديث دومن تبتر دو ودنن حديثي ومعرفه مصادرها ومخارجها ده كما سنن دغا انا ودنن حديثي سكي كما انا ني مفتر سو cikin malaman sahabbai ina fata an gane to mu tsaya mu tattauna nan bayyanar ƙarya a zamanin tabi'ai da bayan zamanin tabi'ai ya kawo yawar rihla banda wadancan dalilan guda biyu wadancan dalilan imma litalab wa imma litahqiqi almahfuz amma a yanzu shine kuna zaune sai ku ji wani hadisi ku ji wannan hadisin eh baka san shi ba sai ka tafi sai ka tafi gari kaza in ka je gari kaza sai ka samu malam wani malam wani eh hadisi ne aka ce kai ne ka ruwaito shi shine nazo in karanto hadisi kaji kaji yadda hadisin yake sai ce wallahi ban taba jin shi ba kenan magana ta kare ya tabbata cewa ƙarya ne yanzu wannan rihilar da kai kai ne saboda bayyanar abin da yake ƙarya ne dan ka tabbata jama'a kun fahimci wannan da kyau to yanzu fa na daga sauƙaƙe hanya irin wannan wannan waya ta zamani dalibi zai dauka daga ina daga Patasco ya sanya naira 100 rak ya buga waya da Allah ina tambaya hadisi kaza ya tabbata ko bai tabbata ba malamin ya sani sai ce ya tabbata ko ya ce bai tabbata ba ko kuma ya ce ne ko ya ce ka bugo an jima zan bincika sai in yi maka bayani yanzu wannan hanya hanya ce mai sauki ko ba mai sauki ba amma sai dalibin ya ga cewa shi ya sa naira 100 ya buga waya don yi wannan tambayar ai asara ta same shi da duk duran shi zai waya gaskiya da yasa amma kawai ya sa eh dan haka sai ta flashin malami sai ta flashin malami in malamin bai responding ba bai bada ansa ba sai yo text malam da Allah tambaya ce nake da ita dan Allah zan bugo dan Allah ka bugo zan yi flashin da Allah ka bugo mini bani da kudi ne wannan wallahi abin takeici ne jama'a ba ina faɗa mana dan mi dariya bane wallahi tallahi yana nuna mustaqbal na ahlus sunna is in danger saboda shi fa ya sa naira 100 daga Patoskum fa tafiyar awa nawa ce daga Patoskum zuwa Zaria ko zuwa Sokoto ko zuwa Katsina amma yanzu an dauke mishi wannan tam amma abin da zai bugo ne naira 100 kuma za ta bashi ansa shine in ya bugo ya rage malamin ya ce mishi ya tabbata duba littafi kaza ko bai tabbata duba littafi kaza a shi abin da yake gani ai wannan hidimar ai malamin ba ya ce zai taimaki addini ba eh to tunda ya ce zai taimaki addini ya je duk inda kudi suke nemo ya zuba a waya ayi flashing shi kuma abin nan in ba haka ba fa sai koma ya ce mun duba mishi waya wulakanta mu yake yi da yake nan na biyu in ya bugo ka ce mishi to yanzu ba ni da masaniya akai amma ka bari zan bincika sai ya ce to ai malam an jima wa'azi zani fa ce eh to shine nace maka ban sani ba zan bincika to ai malam zani wa'azi ne ko kuma in ya bugo ka ce abin da Allah ka bugo an jima ka dan ina tare da jama'a ne sai ya ce ai shi yanzu ne wato abin da yake so ka rabu da waɗannan jama'ar shi ka biya mai bukata kenan lazimin fahimtar shi ita ce shi ma kana cikin biya mai bukata idan ka ji wani call na shigowa kada ga sai ka yanke nashi sai ka saurari wannan jama'a kuna fahimtar wannan to waɗannan ɗabi'un na ɗalibai ban ce sauran malamai da du'a da ɗaliban ilimi ba ni ma sai suka canza min tunani idan kai flashing kai flashing kai flashing sai in ki kiranka in ka turo bakan magana sai rabu da kai to sai ya zuciya sai ya bugo da ya bugo sai ya tsaya ka dauka din da ka dauka sai ya ce malam tambaya nake da ita dan Allah ka bugo min ba ni da kuɗi ne sai in ce mishi to sai in kwantar da hankali na sai in ce to yanzu nan second nawa ya ci kuma naira nawa aka wawura sai can sai ya sake cewa malam ina jira fa dan Allah bugo mini sai ya yanke sai wani yana yin haka har naira 100 ta tafi kaga rashin fasaha idan ka ga laifin su kaga kuma halin da suka samu kansu a ciki sun samu malamai da suka zauna suka yi tarbiyya su ba samu ba saboda haka sai su koma sai su zama rude su koma suna zagin malamai ce ai malam an ce wulakanta mutane kake in sun bugo waya kawai sai ka gaya musu bakan magana ko mutum ya dauko matsala sai ka ce mishi to kaga wannan matsalar da ka dauko tana bukatar ni tattaunawa kamar ta minti 10 kana da wadatattun kuɗi a wayarka kafin fara amsa maka sai ya ce a'a shi yana son amsa eh ko a'a ne akwai tambayar da ba ta da amsar eh ko a'a sai an yi dogon bayani to da ka fara bayani sai ka ji kit ta yanke da ya tafi kuma me zai ce sai ya ce ai ga abin da kace in aka zo aka ce sai ka ce a'a ba kai ka faɗa haka ba sai ya ce a'a shi ya bugo maka ya ka faɗa sai ka ce a'a ka tuna ai ina cikin yi maka bayani ka yanke sai ce yayi kudin ne sai tsari to shine na gaya maka tun farko ai so waɗannan abubuwan ina faɗin su ne ba da zato bane shi yasa daga ƙarshe a cikin na uslubin ne ma sai na dauki salo da ka bugo ka ce kana da tambaya sai ce wrong number ba wani bane sai ce wrong number kuma za tambaya ne sai ce eh ki ka buga sarkin musulmi shi ne aka nada muku dan ya amsa muku tambayoyi duk da biyun mutane ne suka ga in ba haka ba tullabul ilm wasiyatu rasulillah daliban ilimi manzo Allah yayi wasiya da akula da su to amma ka gaya min wacce hanya wani malami yake da karfin da zai iya kula da daliban ilimi irin waɗannan a Najeriya kowa zauna a unguwar shi ya ce ka zo ka saka karatu a unguwar tunda dai ka ce dan Allah kake in ba haka ba fa to ba dan Allah bane kun ji da na biyu kowa ya shirye zai flashing dinka kai ka buga mishi ka amsa mishi tambaya in ba haka ba to ba dan Allah kake ba wulakanta mutane kake amma fa in ya ga yar mutane yana so ya yaudare ta yana ustazin zai zuba kuɗi a waya ya ta buga mata waya haka ne ko ba haka ba haka a daidai wannan lokacin idan ya ji ana wani program a tashar FM ko da program ne na shirme ba na addini ba zai zuba kuɗi a wayar ya buga ya yi magana da wata ƴar drama da ta bayyana a wannan filin komai ana yi, don ya magana da ita ya nuna mata farin cikin shi game da ita, kuma ya mata addu'a da fatan alheri. Duk waɗannan abubuwan fa jama'a ba sun faku bane, ba kuma sun yi nisa ne daga kunnuwan ire-iren ni da makamanta na ba. Amma duk da haka abinda ɗaliban suke so mu ne za mu karɓi zargi, ko kun fahimta jama'a? Saboda me? Saboda su an yi musu laifi, don me? Don ba a je an sa karatu a anguwarsu ba, wannan ya bayyana ba dan Allah ake ba. Don me zai ta flashin ya ta flashin kai ba za ka buga mishi ba? Ai ya ji ka a wani kasar kana cewa kai kayi alƙawarin za ka taimaki addini, to tunda ku kayi alƙawarin za ka taimaki addini, to sai kai ta zuba kuɗi a waya ana flashin kai kuma kana ba da ansa. To bari in gaya muku, na daga cikin illar da ta samu da yawa daga cikin ba wai malaman hadisi kadai ba, da aka samu ƴaƴansu suke lalacewa shine kokarin gamsar da jama'a ba tare da waiwayar nasu iyalan ba. Ka'ida ku cewa take irda'un nasi ghayatan la tudrak, gamsar da mutane da biya musu bukata matuƙa wannan abu ne da ba zai yiwu ba. Don haka abin da yake wajibi akan kowane ɗaya daga cikin malamai ya dubi gwargwadon lokacin da yake da shi na yin da'awa, da kuma gwargwadon lokacin da zai saurari iyalan shi, ƴaƴan shi da matan shi, don za ka yi mamaki waɗannan da za su zo su yanyame ka su hana matanka da ƴaƴanka samun lokacinka, ran da aka ce baka ba za su je su tsaya wa matanka da ƴaƴanka a madadinka ba. Kowa kuma zai baje ne a lokacin, a koma yanzu ana tunanin yanzu wane ne kuma ya taso. Don girman Allah, wannan magana gata ina yin ta kasar na ɗauka, duk wanda ke ji na a yanzu ko kuma wanda zai ji ni nan da ko shekara nawa ne, duk yaban da suke wa Malam Ja'far ai shi bawan Allah ne, yayi kaza, shi ba wulakanta ɗalibai, ya je gari kaza ya sa karatu, in an buga mai waya ai shi kaza kaza, yanzu ka je ka samu waɗannan ɗaliban wacce hidima ce, in ka cire na kanan wacce hidima ce, su waɗannan na nesa suke tunani game da iyalai da ƴaƴan da ya bari, yanzu ka je ka binciki mutanen Maiduguri wani shiri ne suke da shi na musamman game da ƴaƴan Malam Ja'far da suke Elkaneni a Maiduguri suke karatu, mutum nawa ne ke zuwa ziyararsu? Su yanzu yaran ba su da wanda zai je ziyararsu, don wanda zai je ɗin an kashe shi saboda karantar da wasu da yake yi. To su waɗannan wasu a nan Maiduguri ba wanda rana Asabar ko Lahadi, ranar da ake zuwa visiting, zai ce bari ya sayi biscuit, bari ya zuba naira 5,000 ya hau a caɓa daga wuri kaza wuri kaza naira 50 a kai shi, yaje ya ce kai ina ƴaƴan Malam Ja'far, ku zo nan, ni ɗalibin babanku ne, na zo ganinku ne, ku karɓi wannan, Allah ya muku albarka, kaza kaza. Ka je ka bincika a Maiduguri don girman Allah, tun daga gwamnan jihar da mataimakin gwamnan da shehun Barno da duk wani ahlus sunna mai imani, ka bai rake kowa ba, ni ne nake faɗin wannan magana, kasa yake ɗauka, ku je ku same su me suke yi. Yaran na Maiduguri larurar ciwon kunne ta kama ɗaya daga cikin, sai aka dawo da uwar shi Kano, uwar shi aka dawo Kano gashi nan, shikenan kece larurar kice. So don haka ka tsaya kai wa kanka nazari, ka tsaya kai kanka tunani, waɗannan ɗaliban ilimi da za su ruɗe ka kaza kaza, ai malam mu masoyin ka ne, ai muna son da'awar ka, mu muke kai ka so, ya Allah ya saka muku da alheri, ma za wara a zalik wa ma za wara a ku, bayan wannan sai me? Ai so muke mala aje a sa mana karatu a garin, ai duk garin ɗaliban ka ne, ai duk kaza, ya ce a ku turo mutum uku su zo za mu karantar da su a garin mu, ai malam ba mu da hali, ya ce to shikenan ku haƙura ku ci gaba da bin abin da ya samu a kasai,
kar ka ji cewa duk wanda yazo maka da matsala sai ka ce to ya ka iya dole bari ka ga ya zakai kai maganin ta a hawan jini zai buge ka wata ran ka zama kamar likita ka dubi likita in gari ya yaye ya san ba akwai marasa lafiya wasu na nan suna malele kuwa amma ba za ka taba ganin shi ya fito biji-biji ba sai ya yi wanka ya shafa kaza ya goge kaza ya gyara kaza tabbatar komai ya zauna ya ci abinci ya natsu in bugo waya ranka ya dade akwai emergency akwai hadari akwai kaza sai ya ce ina zuwa sai ga kamar bai damu ba matar shi tace an ce maka akwai emergency ya ce ki kyale su karo dan farfesun nan zubo gargada yaji nan zuba yogurt din nan kaza sai ya natsa tsaf sannan ya tashi ya tafi saboda barnar da baka da hannu a samar da ita baka zama abin tuhuma cewa sai ka gusar da ita gaba daya zaka yi abin da zaka iya ne shi yasa Allah yake cewa annabin shi fala tazhab nafsuka alaihim hasarat bas yi imani baka gallabi kanka hawan jini ka kama ka ka mutu a sai kai gargwado yadda zaka iya dani yana bin uban shi suna tafiya mota ana zuwa Lagos sannan uban yayi parking yace bari mu kwanta shi dan yace ai da mun ci gaba tafiya yace a tun kafin in auri uwar kan haife ka muke wannan bin hanyar nan kashi hanyar za hanyar ba ta kare ba tun yana saurayi yace yana shekara 18 yake bin hanyar Lagos tun bai aure ba kuma hanyar ba ta kare ba yana nan yana ta binta so menene ne mata gaggawa matsaloli da bukatun daliban ilimi a matsayinka na malami ba za ka iya gabatar da su gaba ɗaya ba za ka iya maganin su gaba ɗaya ba domin ba kai ne jami'ar islamiyya da ke madina ba kai ne ma'aikatar ilimi ta saudi arabia ba saudi arabia ce da ta sha alwashin duk ɗalibin da yake da matsala kaf sai an yi mishi maganin ta kuma sai da aka yi me kake so littafi gashi me kake so a kai kaji kake so ka rinka ce eh ka zo da mataka eh je ka can shagon ka yi register kullun ka je ka karba dankalin turawa kake so kullun je ka karba duk abin da kake so je ka yasa bana wani gwamnatin Najeriya ya zauna da wasu yan jihar shi yace su fadi me suke bukata sai ce su ba sa bukata komai yace a kuna dalibai suka ce ba abin da suke bukata dalibi na jami'ar islamiyya yana karatu ne yake bukata me zaka bashi ya ci wanda bai ci fiye da shi ba wani littafi za ka ba shi me za ka yi mishi babu suka ce abinda suke so a kwashi littafansu a kai musu Najeriya wannan ma da Saudiya tana yi idan ka gama karatu ka wanda ya san jami'ar islamiyya shekara 20 da ta wuce wanda suke tara littafansu za ka je ka samu kamar wurin long tennis menene irin long tennis ake cewa da ake buga ta bugi bangon nan zaka kaba wannan wurin sun tara kowa tara nashi yayi alama in ka gama makaranta tsaf sai ka je ka ce kana da katan kaza kuma ga iyafar din da kake so a sauke ka da littafanka a duniya duk inda kake a duniya kawai ka fada baka da matsala ka cike form rana kaza a zo da mota har inda ka tara su fa a kwashi a kai da kai da iyafar da kai ka iyafar da kai da littafanka sai an kai ka nan ne garin koyi to shikenan alaba da sa'a to kai yanzu a matsayinka na individual kai kake karantar da su ba zaka iya musu maganin abun ba yanzu abokanmu da ke bangarori na duniya jama'a in suka ga darussan nan ko suka ji darussan nan namu wallahi tallahi jama'a kwakwalen su ba sa yadda cewa ba gwamnatocin kasashen mu ne suke daukan nauyi ba Samir ran Alhamis ne ya saka karatun Bukhari fa minti 30 ne yake zuwa minti 40 minti 30 zuwa 40 karatun sahihul Bukhari Samir Ar-Riyad kuma ina a falan shi mutum 8 ne 9 7 suke zuwa amma sai gwamnatin kasar ta ga wannan yana hidima dan haka ya dace ai mai kaza ai mai kaza shine da ne musu playin wasu karatutuka namu dan mutane yace masha Allah nan duk karatu yake dan ce kwarai da gaske ta amma gwamnati ta gina ma wani katan gida dan yace a gidan haya nake haba 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 ya sheikh ittaqilla kalla kana irin wannan hidima ka ce gwamnati ba taimaka motoci manya manya baka da allowance kullu yana sauka a kan ɗinka, nace wallahi ko kwabo ni ban taba ci ba.
Da muka tashi muka watsi sai ɗaliban Samir suka ce da shi ya hankali da ni, wannan ƙarya ne, kana irin wannan aikin ka ce gwamnati ba ta ba komai. Shi ne Samir sai biyo ni cikin lift za mu tafi, sai gaya mu yake ka ji abin da suka ce, ce amma rabu da su yake ka san ba su san Afirka ba, ana aka haife suka girma ne. Zaka je ga malami ya sa usulul salasa, usulul salasa din da muke wa ƴan islamiya, malami ya je ya sa shi, sai ya kawo jib aje mishi bashi gida ana bashi alawas a ce yana khidma, sai malam kuna kwazo. To yanzu wannan malamin in ya zauna ya ce zai share wa ɗalibai hawayensu gaba ɗaya, malifi yanzu malami na mai Arriyad Nasiru Zafari profesa ne na aƙida, in na buga mishi waya ya ga ta register ta miss call ko ƙarfe uku na dare ne sai ya kira ni, kuma komai tsawon tambayar ba zai damu ba. Samir